الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبت بألا تبارك وتعالى لديكم ونرنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Alhamis 6 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 3 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata a wancan sati mun gama babi na 50 kafin darasi na yau muna da ƴan tambayoyi kamar guda 2 zuwa 3 tambaya ta farko dan uwa ke cewa tare da cewa abu ne sananne wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma sunna ce tabbatacciya jinjiri sawa'an namiji ko mace a ran bakwai shine a aske masa kansa idan aka aske kan gashin za a auna shi akan sikeli na makera a ga nauyin gram nawa ya bada na azurfa ko na zinari iya abin da ya bada nauyi na azurfa sai a tambaya nawa ake sai da gram kin azurfa to iya abin da ake bukata mutum yayi sadaka da dide adadin kudaden misali a ce gashin yayi nauyin gram 3 a ce kowane gram ana saida shi jikka guda ko kuma jikka biyu misali kenan iya abin da ake bukata iya kudaden nan mutum yayi sadaka da su ga wanda yake mabukaci to shine dan uwa yake cewa idan mutum ya jinkirta yin sadakar a ran bakwai kin shin ta riga ta wuce ko kuma zai iya yi bayan haka yin sadakar bai kebanta ba da cewa ran bakwai amma a ran bakwai kin da aka aske haka ake bukata a ran nan aje a auna gashin iya abin da ya bada na nauyin ayi sadaka da iya adadin kudaden amma idan aka dan samu jinkiri ya wuce kwana bakwai kin ba laifi sannan tambaya ta biyu yake cewa misali wai arwallan nan da musulmi zai yi lokacin da yake nihi ya kwanta da janaba shin menene matsayinta wannan arwalla ba dole bace ba wajibi bace an gane amma iya abinda ake bukata duk mutumin da yake da janaba idan yana nihin kwanci da janabar cewa sai in ya tashi zai yi wanka ko yana nihin ci ko sha to iya abin da ake bukata shine yayi arwalla kamar yanda Aisha Allah ya ƙara mata yadda haka ta rawaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace idan yana nihin jinkirta wanka manzon Allah ba zai kwanta ba sai yayi arwalla arwalla ku cikakka irin ta sallah haka idan yana nihin ci ko sha to iya abin da zai yi shine sai yayi arwalla to dan haka wannan arwalla matsayinta sunna ce mustahabba wannan arwalla kasancewar bacci bai ya warware ta bawali ko bayan gari da sauransu ba sa warware ta iya abin da yake warware wannan arwalla shine koma saduwa da iyali kamar yanda bayani ya gabata cewa wancan sati mun gama babi na 50 daidai yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 51 قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرجاء مالن الله يجي كان سكي cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da kauna da kwadayi dangane da rahama ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kamar yanda muka sani wancan babi da ya gabata shi kuma babul khawf ne, babin da ke bayani dangane da tsoron azaba ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wanda kasancewar al-khawf war-raja kamar yanda malamai suka faɗa abubuwa ne biyu waɗanda suke masu lazuntar juna. An gane ko ma'ana Hassan da Husaini ne ba sa rabuwa, don haka duk wani abu wanda yake mai sunan ibada ba zai samu karbuwa a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala, dole a matsayinka na mumini sai ka gina wannan aiki na ibada alal khawfi war raja, tsakanin ko kuma mu ce bainal khawfi war raja, tsakanin tsoron azaba ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kwadayin rahamarsa. Don haka malamai suka ce shi al khawfi war raja yanda ka san fukafikin tsuntsu ne, bayan da za a yi tsuntsu ya tashi da fuffike daya, to haka duk ibadar mai ibada ba ta samun karbuwa wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala, dole sai in ya gina ta tsakankanin tsoron azaba ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kwadayin rahamarsa. Wannan kuma haka manzanninsa subhanahu wa ta'ala suka tabbata akan haka, duk abinda suke aikatawa na ibada suna yin shi ne tsakanin tsoron azaba ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kwadayin rahamarsa. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke ambata mana a cikin suratul anbiya, wa zakariya idnada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Ubangiji ta'ala da ya zano annabawansa tun a kusan farkon surar har aka zo kan Zakariya alaihi salam da ɗansa Yahya da matarsa, Ubangiji ta'ala ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat, damir na innahum in ma ka maida shi zuwa ga dukkan manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin wannan sura da sauransu, ko kuma ka maida addamir anan zuwa Zakariya da ɗansa Yahya da matarsa, shine Ubangiji ta'ala ya ce lalle su gaba ɗayan manzannin nan sun kasance yusari'una fil khairati, suna gaggawa a cikin dukkan ayyuka na alkhairi, wa yad'una na ragaban wa rahaba, sannan suna roƙonmu ko kuma kace suna bauta mana dan kwadayin abin da ke wajenmu na rahama kuma dan tsoron abin da ke wajenmu na azaba, wa kanu lana khashi'in, sannan kuma sun kasance masu kaskanta kai da jidabi gare mu. Kaga ash-shahid me yace innahum kanu yusari'una fil khairati, lalle manzannin nan gaba daya sun kasance suna gaugawa a cikin ayyuka na alkhairi, sai yace wa yad'una na ragaban wa rahaba, suna bauta mana dan kwadayin abin da ke wajenmu na rahama kuma dan tsoron abin da ke wajenmu na azaba. Ubangiji ta'ala yace wa kanu lana khashi'in. Haka idan ka koma cikin suratul Isra, Ubangiji ta'ala ke cewa qulidul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahdura ash-shahid wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba. An gane ku? Ubangiji ta'ala yake cewa qulidul ladzina za'amtum min dunihi, ce da su ku kirayi waɗanda kuka rayu cewa su ma alloli ne sun cancanta a bauta musu, ku kiraye su su kawo muku agaji domin yayi muku wani tsanani ko ije shi ko kuma janyo muku wani amfani. Ubangiji ta'ala yace fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum, ba sa iya mallaka muku yayi wani tsanani da ya shafe ku ko kuma ije shi, wala tahwila, Ubangiji ta'ala yace kuma ba sa iya mallaka muku juyar da shi daga kanku zuwa kan wani. Ubangiji ta'ala sai yace ulaika alladhina yad'una, waɗannan waɗanda mushrikai suke bauta musu, yabtaguna ila rabbihimul wasila, su waɗanda ake bauta ma neman kusaci suke da Ubangijinsu tabaraka wa ta'ala, wa yarjuna rahmat ayyuhum aqrab. Ubangiji ta'ala yace wane ne daga cikin su mafi kusa ce, ma'ana su kansu waɗanda mushrikai suka rike su a matsayin abun bauta, su waɗanda aka rike a matsayin abun bauta su kansu neman kusaci suke ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ma'ana kowa daga cikin su rigaye yake da dan uwansa. Ubangiji ta'ala yace wa yarjuna rahmatahu, suna kaunar wato rahmasta, waya khafuna azaba, sannan kuma suna tsoron azabarsa, ma'ana duk ibadar da suke ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala suna gina ta ne akan kwadayin rahamarsa sannan kuma da tsoron azabarsa. Haka idan ka koma cikin suratul zumar, Ubangiji ta'ala ke cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب الشاهد امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما ubangiji ta'ala yace yanzu wanda matsayinsa mai biyayya ne ga ubangijinsa ana al-layli ma'ana sa'u in dare an gane ko amman huwa qanitun ana al-layli shin yanzu wanda yayi tsaye yana da jidabi ga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ana al-layli asa'u'i waɗanda suke na dare sajidan wa qa'ima ma'ana yana sallah wayar an gane ko sajidan wa qa'ima ya hadarul akhirata yana tsoran wato gida na karshe ita ce lahira kar wuta ta zamanto makomar shi wayar ju rahmatar rabbi sannan kuma yana kaunar rahmar ubangijinsa shin zai yi daidai da wanda ya zamanto akasin haka bayan da za a yi shi daidai kaga ash-shahid anan yace ya hadarul akhirata yana tsoran wato lahira kar wuta ta zamanto makomar sa sai yace wa yarju rahmatar rabbi sannan kuma yana kwadayin rahama ta ubangijinsa ma'ana domin dacewa da gidan aljanna tsayuwar da yake a sa'o'in dare yana bauta ma ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yi ne tsakankanin tsoron azaba ta ubangiji tabaraka wa ta'ala da kwadayin rahamarsa don haka abinda muke so mu gane anan al-khawf war raja abubuwa ne biyu waɗanda ba sa rabuwa duk wanda zai bauta ma Allah dole ya bauta masa akan tsoron azabarsa da kwadayin rahamarsa bayya halatta a matsayinka na mumini karin jayar da wani bangare akan wani bangare a hali daya ne yake halatta mumini ya rinjayar da wani bangare akan wani bangare shine janibul raja ala janibul khawf lokacin da mutum ya kwanta rashin lafiya da mutum yake tsammanin ba zai tashi ba to a irin wannan hali iya abinda ake bukata mumini sai ya rinjayar da bangare na kwadayin rahama ta ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gaida wani sahabin sa bashi da lafiya sai yake cewa ya rasulullahi kana ganin halin da nake ciki yace wallahi ina tsoron zunubi na kada ya hallaka ni a gobe kiyama amma fa iya abinda nake kwadayi shine rahama ta ubangiji tabaraka wa ta'ala manzon Allah yace masa babu bawan da zai kasance a cikin irin wannan hali ya kyautata zatansa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala face sai Allah ya bashi abin da yake kwadayi don haka idan mutum ya kwanta rashin lafiya iya abin da ake bukata sai ya rinjayar da bangare wanda yake na kwadayin rahama ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala akan tsoron azabarsa iya abin da ake bukata marar lafiya ya kimsa a cikin tunaninsa shine ya sanya ran cewa Allah zai ji kansa zai masa rahama to amma duk wanda zai yi da'awar cewa ai shi ibada da yake yana bauta ma Allah ne ba don kwadayin rahamarsa ba sannan kuma ba don tsoron azaba ba wai kawai tsantsar soyayya ce tsakaninsu da Ubangiji kamar yadda aka samu wata jama'a sufiya wanda wai su iya ibadar da suke wai su ba sa kwadan aljanna an gane ku ba sa kwadan aljanna su ba don aljanna ba suke ibada kuma su ba don tsoron wuta ba wai su kawai tsantsar soyayya ce da kauna tsakaninsu da Ubangiji shine wani dan tabargazar su yake cewa wai in ba dan su shehu wani da wani suna aljanna yau mi za su yi da aljanna kenan kahi imamul hunafa ibrahimu alaihi salam da duk annabawan da Allah ya zana gaba ɗayan su Allah ya zano su sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana kashiin manzanni da annabawa gaba ɗayan su suna bauta ma Allah dan kwadayin aljanna kuma dan tsoron azaba shi. Don haka duk wanda zai bauta ma Allah ba dan kwadayin aljanna ba, ba dan tsoron wuta ba, wallahi shirme ne da hayaniya. Ko ya shekara dubu yana ibada, Allah ba zai karbi wannan ibada ta shi ba. Dan ibadar mai ibada ba ta ginuwa dole sai akan waɗannan abubuwa guda uku. Abu na farko dai wanda shine tushe, wato kauna da soyayya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ka fifita san Allah akan san komai da san manzansa akan duk wani abin da kake so. Bayan soyayya ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ta samu gun zama, sannan abu rukuni na biyu shine tsoron azaba shi. Rukuni na uku wato shine kwadayin rahama ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wanda in ka koma nan suratul Fatiha ta ishe mu misali, ta ishe mu misali. Kamar yanzu misali in ka dauki aya ta farko a suratul Fatiha, fadar Allah subhanahu wa ta'ala shine alhamdulillahi rabbil alamin. Da kace alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan wani dangi na yabo cancanta ne ga Allah Ubangijin halittu. Shin ka taba yabon wanda baka so? Idan kaga ka yabi abu to kana son shi, kana kaunar shi. Soyayyar mu ce ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala ta kai mu muke kyautata yabo gare shi. Duk lokacin da kace alhamdulillahi rabbil alamin, wannan yabo ne kake ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Shi kuma yabo na kasancewa ga duk abin da mutum yake so, sai abin da kake so shi zaka yaba. Don haka mumini ba shi da abin so, abin kauna sama da Ubangijin da ya halicce shi. Sannan da kace Ar-Rahmanur Rahim, mai haɗaɗɗiyar rahama a nan duniya, wanda ta haɗa mumini ta haɗa kafiri, sai kace Ar-Rahim, mai keɓantacciyar rahama a gobe kiyama, wadda ba ta shafar kowa illa mumini. Duk wanda aka ce ya siffanta da sifa ta rahama, dole zaka yi kwadan rahamarsa. To Ubangiji ta'ala shine mai rahama a nan duniya, kuma shine mai rahama wadda take keɓantacciya a gobe kiyama. Nan menene zamu fa'idanta? Anan shine Ar-Rajaa, tunda Ubangiji ta'ala ya siffanta da sifa ta rahama, dole mu kaunaci rahamarsa. Sai ya ce Maliki Yawmiddin, mamallakin ranar sakamako, wanda ke da wuka da nama a gobe kiyama, wanda babu wani wanda yake da ta cewa illa Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Duk wanda aka ce shi yake da mallaka ta yini wanda yake na sakamako yinin alkiyama, dole zaka ji tsoron azaba shi. Wanda duk abin da yace ayi shi za ayi, kuma ba wanda ya isa ya tanka masa. Kaga anan sai yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bauta ma, ba ma bauta ma waninka. Sai yace da kai kadai muke neman taimako, ba ma neman taimakon wani in ba naka ba. Kaga sai aka nuna mana ashe ita ibadar mai ibada dole tana ginuwa akan rukunin nan guda uku: kamalul hubbi lil ma'bud, yani Allah subhanahu wa ta'ala, cikar so da kauna ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda yace mana yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Sannan rukuni na biyu shine al khawfu min Allah subhanahu wa ta'ala, tsoron azaba ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Rukuni na uku shine kenan kamalur raja lillahi subhanahu wa ta'ala, ko kuma min Allah subhanahu wa ta'ala, cikar kwadayi dangane da Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kamar yanda ayar da muka karanta dazu, wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba, bayan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, wanda ita ayar ta kunshi almahabba, Ar-Rahmanur Rahim ta kunshi ar-raja, Maliki Yawmiddin ta kunshi al-khawf, sai ka ce iyyaka na'budu, kai kadai muke bauta ma. Kenan ibadar da muke yi muna gina ta ne akan so da kauna gare ka, da kuma tsoron azabaka, kuma da kwadayin rahmarka. Sai ka ce wa iyyaka nasta'in. Dan haka suke fada cewa su wai soyayya ce tsakaninsu da Ubangiji, ba sa kwadan aljanna, ba sa tsoron wuta, kawai su ibadar da suke kawai so ne da kauna. Dan haka wannan jahilci ne da shirme da hayaniya, wannan ba ibada bace ba. Wallahi duk wanda zai bauta ma Allah ba dan kwadayin aljanna ba, ba dan tsoron azabar shi ba, Ubangiji ta'ala ba zai karbi wannan ibada ba. Saboda baka biyo ba da ibadar akan tsarin yanda Allah ya gina mu. Annabawan Allah gaba ɗayan sun bauta ma Allah akan kudayin rahamarsa da tsoron azabarsa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashiin da waccan aya qulidu allazina za'amtum min dunihi fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura da fadarsa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab muna son mu dan gane menene wai bambanci tsakanin wannan kalima ta ar-raja da kalima ta at-tamanni tambaya bambanci tsakanin ar-raja idan aka ce ar-raja wato shine kwadayi da kauna idan aka ce at-tamanni shine guri menene bambanci tsakanin su bambanci tsakankanin su idan aka ce ar-raja kwadayi da kauna kana son abu amma fa zaka zage damtse ka ba da iya kokarinka domin cimma wannan abin da ka sa gaba yanzu anan gaba ɗayan mu muna kauna muna kwadayin cewa aljanna ta zamanto makomar mu shin haka kawai aljanna haka mutum ba tare da ya zage damtse bai ce kawai so yake dace da gidan aljanna gobe kiyama ban ba kawa dole sai mutum ya zage iya abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya dura maka na dokoki ka tsare abinda aka ce kai kai bakin gulgudan iyawarka abinda aka ce ka dina da haka ne mu'mini ke dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama kenan shi lafazin ar-raja kana kaunar abu kana kwadayin sa kuma tare da ka zage damtse ka jajirce ka ba da iya kokarinka domin cimma wannan abinda ka sa gaba amma shi kuma at-tamanni shine kawai sai kai ta gurin abu kana son shi amma ka kasalance ka dora kafa dai kan dai kawai ka zauna irin yanda da yawa daga cikin jama'a sai kai suna cewa Allahu Ghafurur Rahim amma ba za su tashi ba su tsaya tsayin daka su tsara dokokin Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai dai su ringa cewa wai ai Allah mai gafara ne mai rahama ne eh Allah mai gafara ne ga duk wanda ya tuba mai rahama ne kuma ga bayin sa mu'mine amma kar ka manta cewa kuma mai tsananin azaba ne da ukuba ga duk wanda ya saba masa an gane ko kamar yanda yake wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab to dan haka kasancewar shi in aka ce at-tamanni wato shine kasancewar at-tamanni shine wato mutum ya ringa gurin samun wani abu amma ba tare da ya zage ba akan neman sa kamar yanda dabi'a ce ta yahudu wanda su kawai ba tare da sun zagi ne ba akan biyayya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala haka kawai suke gurin cewa aljanna ita ce makomar su a gobe kiyama ubangiji ta'ala yace wannan guri ne na banza wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin suka ce ba wanda zai shiga aljanna a gobe kiyama sai dai wanda ya kasance ba yahudi haka yahudawa suka fada haka su ma ƴan mushaw suka ce ba wanda zai shiga aljanna a gobe kiyama sai wanda ke kan addinin mushaw ubangiji ta'ala yace tilka amaniyuhum wannan dukkan wato gurace gurace ne wanda yake na banza Allah yace hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da hujjar ku wanda take nuna cewa ba yahudi ko ba nasare shi kadai zai shiga aljanna a gobe kiyama in har da gaske kuke ku kawo hujja da ta nuna cewa ba yahudi ko ba nasare su kadai za su gaje aljanna a gobe kiyama sai Allah yace bala man aslama وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ubangiji ta'ala yace bala gaskiya ne al'amarin ba haka ba yake ba kamar yanda kuka fada ba ku yahudu da ku ƴan mushaw ubangiji ta'ala yace man aslama wajhahu lillah duk mutumin da ya meka fuskarsa da jidabi ga ubangijin da ya halice shi wa huwa muhsinun alhali yana mai kyautata alakar da take tsakanin sa da ubangijin sa ma'ana iya abinda aka dora masa na dokoki yana bi sau da kafa ubangiji ta'ala yace fa sawa'an ba yahudi ne ko ba nasare ne ko wanda yake ba yahudi ba ba nasare ba Ubangiji ta'ala yace falahu ajruhu inda rabbihi, ya cancanci sakamakon ladan shi wajen ubangijinsa, ita ce aljanna. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, ubangiji ta'ala yace babu tsoron komai akan su a nan duniya a gobe kiyama, kuma ba za su yi bakin ciki ba. Kaga anan su kawai guri ne, amma ba arraja bane. Saboda me yasa kawai su iya suna gurin su dace da gidan aljanna, amma duk abin da Allah ya shar'anta musu na dokoki, wato sun sanya kafa sun take ba sa bi, kuma suna kaunar wai su dace da gidan aljanna, ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude. Su ma ƴan mushaw suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai dan mushaw. Ubangiji ta'ala yace tilka amaniyuhum, lumin lafazin amani jam'i ne na umniya. Ubangiji ta'ala yace duk wannan gurace-gurace ne wanda yake na ƙarya. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku zo da hujjojinku waɗanda suke za su tabbatar da cewa ku kadai ne za ku gaje aljanna a gobe kiyama. Sai Allah ya nuna mana ashe duk wanda yayi musulunta ya kyautata alaka tsakanin shi da ubangijinsa, sawa'an ba yahudi ne ko ba nasare ne ko ma wane ne, to shi zai dace da gidan aljanna a gobe kiyama. قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبنجي تعالى كي تشوى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تشيدا باينا تشي وبنجي كو يتشي لكو ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim, ya ku bayina waɗanda kuka wuce gona da iri a karan kanku, waɗanda suka fi aya zaki, wato suka fi mai kura shafawa, ma'ana iya inda aka taka musu birki suka ketare wannan mahalli. An gane idan aka ce al israf shine wato wuce iyaka, shine ubangiji ta'ala yace da manzansa ka fada ga waɗannan jama'a, kace ubangiji ta'ala yace ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim, ya ku bayina waɗanda kuka wuce iyaka a karan kanku, ma'ana kuka ketar dokokin da na gitta muku. La taqanatu min rahmatillah, kar ku yanke kauna dangane da rahama ta ubangijinku. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, domin ubangiji ta'ala yana gafarar zunubai gaba daya. Innahu huwal ghafurur rahim, domin shi mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, sannan mashiƙai ne dangane da bayinsa mu'minai. Kamar yanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wasu jama'a ne na sahabbai kafin su musulunta suka zo suka ce ya rasulullahi, amma guzanci dai wato mun yi tabargaza wadda ta wuce iyaka, mun sha giya, mun yi zina, mun yi kisan kai, mun yi kwaci, ba wani ta'addanci da bamu yi ba. To mu iya abinda muke tunani anan, shin idan muka yi imani da kai a matsayin manzo, muka kadaita ubangijin da ya turo ka a cikin ibada, yaya zunuban mu waɗanda suka gabata? Kamar yanda hadisi ne sahihi, take yanke sako yazo daga wajen ubangiji tabaraka wataala. Ubangiji ta'ala yace da manzansa ka fada ga waɗannan jama'a, ya ibadiyal ladina asrafu, kace da su ubangiji ta'ala yace ya ku bayina alladina asrafu, waɗannan waɗanda suka wuce gona da iri, ala anfusihim a karan kansu, ma'ana suka keta dokoki na ubangiji tabaraka wata'ala da alhurmarsa. Kace da su ubangiji ta'ala yace la taqanatu min rahmatillah, kar ku sake ku yanke kauna dangane da rahamar ubangijinku. Me yasa yace kar ku yanke kauna dangane da rahamar ubangijinku? Sai yace innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, domin shi ubangiji tabaraka wata'ala shi ke gafarar zunubai gaba daya. Duk wani zunubi da bawa ya aikata matukar ya tuba, to ubangiji ta'ala yayi alƙawarin zai karbi tubansa, ko ma wani zunubi ne. A takaice dai abinda muke so mu sani, babu zunubi sama da shirka. To hatta da mushriki yau in ya tuba, ubangiji tabaraka wataala zai karbi tubansa. Wanda yake dukawa yana sujada ga gunki, yana masa yanka, yana roƙonsa, yau in yace ya tuba ya daina, ubangiji tabaraka wataala zai karbi tubansa. Duk wani zunubi idan bawa ya kyautata tuba, ubangiji ta'ala yayi alƙawarin zai gafarta masa zunubinsa gaba daya. Kar mu manta ga aya can, karshen suratul furqan ubangiji ta'ala yake cewa wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu allahu sayyi'atihim hasanat wa kana allahu ghafurar rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila allahi mataba ubangiji ta'ala yace bayi nagari sune allazina la yad'una ma allahi ilahan akhar sune wadanda ba sa bauta ma wani allah subhanahu wa ta'ala tare da ubangijinsu ma'ana ubangiji ta'ala shi kadai suke kadaitawa a cikin ibada ba sa bauta ma wani abun bauta tare da shi sai yace wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq duk wata rai wanda Allah ya hana a kashe ba sa kashewa sai dai idan ta cancanci kisa sai yace wala yazunun sannan kuma ba sa zina ubangiji ta'ala yace wa man yaf'al dhalika yalqa asama duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin haka in ma bauta ma wani Allah ko kisan kai ko kuma zina to zai hadu da wani zinubi mai girma a gobe kiyama shine Allah yace yuba aflahu al'azabu yawmal qiyama za a lullunka masa azaba a ranar alkiyama wa yakhlud fihi muhana sannan kuma zai dawwama a cikin ibadar a cikin azabar wato yana wulakantacce sai Allah yace illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana ya kyautata imaninsa wa amila amalan saliha ya aikata aiki nagari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat masu kyautata tuba sune Allah yake canza miyagun ayyukansu sai mai gurbin da aiki wanda yake kyaukyawa idan mutun ya aikata ayyuka na zunubi in ya kyautata tuba iya adadin zunubin da ya aikata gaba daya sai Allah ya riki da wannan zunubi sai ya zamanto ayyuka ne waɗanda suke na lada ma'ana gaba daya sai Allah ya tafiyar da wannan zunubi sai a maye masa gurbin wato da ayyuka waɗanda suke kyawawa shine yace fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat sai yace wa kana Allahu ghafurar rahima kaga wannan kasancewar masu bautar wani Allah sune Allah ya yi alƙawarin in sun tuba Allah zai karɓi tubansu da masu kisan kai da masu zina wanda kar mu manta akwai mutumin da ya kashe mutum 100 ya tuba kuma Allah ya karɓi tubansa tun a cikin babu tauba a cikin wannan littafi bayani ya gabata sannan ga waɗanda suka ma Allah rashin kunya suka faɗi wata mummunar kalima suka jingina ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda munin kalimar Ubangiji ta'ala yace sama gaba samaniya gaba ɗaya ta kusa ta dare dutse ya kusa ya fado daga kan dan uwan shi ya rugulguje ƙasa kanta ta kusa ta tsage kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa takadu samawati yatafakkarna min wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada an gane ku maganar da ƴan mushaw suka ce Allah yana da ɗa da suka ce Isa dan Allah ne ubangiji ta'ala yace takadu samawati yatafakkarna minhu sammai bakwai Allah yace sun kusa su dare su rugulguje saboda munin wannan kalima watan shaqqul ardu ubangiji ta'ala yace ƙasa ta kusa ta tsage duk abin da yake kanta ta hade gaba daya saboda mummunar wannan kalima wata khirul jibalu hadda ubangiji ta'ala yace duwal watsai sun kusa su fadu su rugulguje anda aulir rahmani walada dan sun yi kirarin cewa Allah yana da ɗa wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada ubangiji ta'ala bai dace ba a ce ya riki ɗa domin ba kowa yake buƙatar ɗa sai wanda yake kaskantacce wanda bai iya janyo ma kanshi amfani ko ije ma kansa cuta ko yayi tsanani ubangiji ta'ala kuma wadaci ne to masu irin wannan kalima a can ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul ma'ida afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim ɗan mushaw Allah yake cewa afala yatubuna ila allahi shin yanzu ba za su tuba ga zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wa yastaghfiruna su roki gafararsa akan cewa isa da suke cewa dan allah ne ubangiji ta'ala yake kwadaitar da su afala yatubuna ila allahi shin yanzu ba za su tuba zuwa ga ubangijinsu ba wa yastaghfiruna su roke shi gafara wallahu ghafurur rahim kaga anan babu wani zunubi da bawa zai aikata ya tuba ubangiji ta'ala yake karban tuban shi dan haka wannan magana na cewa ai akwai wasu jama'a wanda alhazzi suke zawa da labarin su sun rungumi ka'aba wai sai kuka suke wai uwayensu suka yi sako ubangiji ta'ala yayi alƙawarin har iyayensu da jikokin jikokinsu ba zai gafarta musu ba wannan duk maganar banza ce wahayin shaydani ne kuma ta yaya za a kama wani da laifin wani bayan ubangiji ta'ala ya ce mana Allah taziru waziratun wizra ukhra rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai na daban in ka dau zunubi kanka kama ba maganar a dora ma wani kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa amlam yunabba bi ma fi suhufi musa wa ibrahim alladhi waffa allah taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura thumma yujzahu aljazaa alawfa to dan haka kasancewar shine anan yace inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gafarar zunubai gaba daya kamar yanda yace qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaw ka fada ga wadanda suka kafirce mu ubangiji ta'ala yace in yantahu in har sun dina kafirci yughfar lahum ma qad salaw duk abin da ya wuce gaba daya za a gafarta musu shine yace innahu huwal ghafurur rahim lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba sannan majikai ne dangane da bayinsa mu'minai don haka wannan aya malamai suke cewa ita ce aktsaru ayatin fil qur'ani farha ita ce mafi ayar mafi yawan aya daga cikin ayoyin alqur'ani wadda take faranta ran mu'minai ma'ana babu wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani mafi sanya kwadayi da kauna a cikin zuciyar mu'mini sama da wannan aya domin alkawali ne Allah ya yi duk abinda muka aikata na zunubi matukar zamu tuba to Allah zai karbi tuban mu don haka wato alqadi ya wanda ya wallafa littafin da ake kiran shi ash-shifa fi huquqil mustafa yake rera wasu baitittuka da ya kalli wannan aya yake cewa wa mimma zadani sharafan watiha وكدت بأخمصي أطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا يكي تشيوا ومما زادني شرفا وتيها ينا دقا أبن دي دقا من دوكك دجي دكي دنون إساء وكدت بأخمصي أطاء الثريا يكي ددددينا يكي ناقص انتاكا واتو تورارا ثريا tauraron surayya tauraro ne waɗanda suke sanya misali da shi a wajen nisa yace saboda dagin kai da takama da farin ciki da ji da kai yace na kusa in taka wancan tauraro menene ya sanya shi farin ciki da ji kai da ji da kai yace dukuli ta hata kaulika ya ibadi shiga ta karkashin fadar ka ya ubangiji na da kace ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah ya ku bayina waɗanda kuka wuce makadi da rawa a karan kanku ubangiji ta'ala yace kar ku sake ku yanke kauna dangane da rahmata to ina cikin karkashin wannan aya da Allah yace ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim kenan na san in na aikata zunubi in dai na tuba to ubangiji ta'ala zai karbi tubana shine yace dukuli ta hata kaulika ya ibadi shiga ta karkashin fadar ka ya ubangiji na da kace ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim abu na biyu da ya sanya ni farin ciki da ji da kai wa an sayyarta ahmad ali nabiyya da kamai da annabi muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alai shine annabi na domin babu wani wanda yake mai daraja sama da daraja ta al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wa sallama al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ita tafi kowace al'umma matsayi a gobe kiyama kamar yanda ubangiji ta'ala yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah albarkacin kaza ne kadangare yake shan ruwan kasko daraja ta wannan al'umma ta same ta ne a karkashin daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kasancewar mu muna daga cikin al'ummar sa dan haka muka bibici kowace al'umma dan haka Allah zai tsaida mu a matsayin shaidu ga duk al'ummun da suka wuce a gobe kiyama kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasada litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida an gane ku to shine anan wannan aya mai take nuna mana kauna da kwadayin rahama ta ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka kar mu yanke kauna game da rahamarsa duk abinda muka aikata na zunubi to mu kyautata tuba ga ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma Allah yayi alƙawarin zai karbi tuban mu in su dubu zaka aikata zunubi to kai tsaye bayan ka aikata zunubi kai kokari ka koma zuwa ga Ubangiji ta'ala ka tuba Allah zai karbe ka da hannu biyu in shaytani ya sake rinjayar ka ka sake aikata aiki na zunubi to ba a buƙatar kai jinkirin tuba sake komawa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala in su dubu zaka aikata zunubi kana komawa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya yi alƙawarin zai karbi tuban ka dan haka wannan magana ita ma mai da ta gefi ba ta da dalili na cewa in mutun ya aikata aiki na zunubi ya tuba so daya Allah yana karba idan yayi so biyu Allah yana karba idan yayi na uku shikenan idan yayi na uku shikenan wannan ba fadar Allah subhanahu wa ta'ala bace ba fadar manzon sa bace in su miliyar zaka aikata aiki na zunubi ka koma ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah zai karbi tuban ka kuma karban tuban nan kofa ce ta musamman wadda Allah ya halicce ta ya buɗa ta tun ran da ya halicci sammai da ƙasai sannan wannan kofa ba zai kulle ta ba sai gab da alkiyama lokacin da rana ta fara hudowa daga yamma kuma ba dare ba rana duk a lokacin da bawa ya tuba ga ubangijinsa ubangiji tabaraka wataala zai karbi tubansa don haka dai wannan aya malam ya shigo da ita a farkon baban saboda babu aya daga cikin ayoyin alqur'ani wadda take cusa kauna ta rahama ta ubangiji tabaraka wataala a zuciyar mu'minin sama da wannan aya domin Allah ya yi la taqanu min rahmatillah kar ku yanke kauna game da rahamar ubangijinku dan ba kowa bai ke yanke kauna dangane da rahama ta ubangiji sai kafiri kamar yanda yace innahu la yai asmin rahillahi illa alqawmul kafiru wa qala ta'ala wa hal nujazi illa alkafur ubangiji ta'ala yace wa hal nujazi illa alkafur ai ba kowa ba muke sakauta ma akan abin da ya aikata sakamako wanda yake cikakke illa alkafur sai wanda ya kai gaya a cikin kafirci ma'ana ba kowa ba Allah zai masa hukuma da kwatankwacin abin da ya aikata a gobe kiyama sai wanda ya kai gaya a cikin kafirci anan ubangiji ta'ala yana nuna cewa wanda ya kai gaya a cikin kafirci shine za a masa sakamako cikakke daidai da abin da ya aikata na kafirci kenan anan mi ayar take nihi mu'minai sai su sanya rai game da cewa ashe duk abin da suka yi na sako ubangiji tabaraka wataala zai gafarta musu matukar ba shirka bace ba ubangiji tabaraka wataala zai gafarta ma bawansa an gane ku in dai zunubi ne wanda yake tsakaninka da shi to wannan ubangiji ta'ala in ma ya gafarta maka ko kuma ya azautar da kai gurgurdan laifinka amma duk wanda ya mutu halin yana mushriki kafiri shi kadai ne ubangiji ta'ala ba zai gafarta masa ba ubangiji ta'ala zai masa hukuma ya azautar da shi daidai da aikin da ya aikata na kafirci shine yace wa hal nujazi ba kowa ba muke masa sakamako a gobe kiyama sakamako wanda yake cikakke daidai da abin da ya aikata Allah yace illal kafur wato sai wanda ya kai gaya a cikin kafirci lafazin kafur sigatul mubalaga ne wanda ya kai matuka a cikin kafirci shi Allah yake ma irin wannan sakamako mumini idan ya samu ubangiji tabaraka wataala da zunubai tsakanin shi da shi in dai ba shirka bace to wannan yana karkashin mashi'a ta ubangiji tabaraka wataala idan Allah ya ga dama ya gafarta masa idan Allah ya ga dama ya azautar da shi gurgurdan laifinsa karshe amma makomar shi ita ce aljanna amma duk wanda ya samu ubangiji tabaraka wataala halin yana kafiri mushriki to wannan Allah ba zai gafarta masa ba makomar shi ita ce wuta kenan kaga wannan aya tana nuna mana mu'minai duk iya abinda zasu aikata na zunubi in dai ba shirka a ciki to wannan zunubi da suka aikata ba zai haramta musu shiga aljanna ba in ma Allah ya gafarta musu a karin farko ko kuma bayan Allah ya azabtar da su a cikin wuta gulgudan laifinsu a ƙarshe amma makomar su ita ce aljanna wannan kuma rahama ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala da fadalarsa gulgudan aikin da kai a azabtar da kai sannan a ƙarshe a kai ka aljanna amma duk wanda zai mutu akan kafirci da shirka haramun ne gare shi shiga aljanna a gobe kiyama domin ubangiji ta'ala ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da fadasta innahu man yushriku billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar wa qala ta'ala inna qad uhiya ilayna anna al'azaba ala man kadzaba wa tawalla Ubangiji ta'ala ke cewa inna qad uhiya ilaina, wannan Allah yana mana hikayar fadar annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Harun lokacin da Ubangiji ta'ala ya tura su a matsayin jakadun sa zuwa Fir'auna. Shine lokacin da suke ma Fir'auna wa'azi, annabi Musa yake cewa da shi inna qad uhiya ilaina, lalle mu an turo da sako zuwa gare mu daga Ubangijinmu. Annal azaba, lalle azaba a gobe kiyama na tabbata alaman kazzaba akan duk wanda ya karyata ayoyin Ubangijinsa, wata walla ya juya baya ya ki masa biyayya. Kaga kenan anan azaba a gobe kiyama ga wata cancanta ga duk wanda ya karyata ayoyin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya juya ma Ubangijinsa baya ya ki masa biyayya. To mumini bai karyata ayoyin Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma bai juya ma Ubangijinsa baya ba, illa kasancewar an samu wasu kurakurai tare da shi. Kenan wannan kasancewar yana karkashin mashi'a ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ba tabbas bane ba Allah ya azabtar da shi, a yana karkashin mashi'a. In Allah ya ga dama ya yafi masa, in ya ga dama kuma ya azabtar da shi. Amma azaba cikakka a gobe kiyama tana tabbata akan duk wanda ya karyata ayoyin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya juya masa baya ya ki masa biyayya. Kenan wannan tana nuna cewa mumini duk aikin da yazo da shi na zunubi ba zai haramta masa shiga aljanna ba. An gane, domin azaba madawwamiya na tabbata ga wanda ya karyata ayoyin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wanda ya karyata ayoyin Ubangiji ta'ala to ya kafirta, da duk wanda ya juya masa baya ya ki masa biyayya to wannan ya kafirta, makomar shi ita ce wuta. Wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulli shay, Ubangiji ta'ala ke cewa rahmata ta yalwaci dukkan komai, ma'ana duk wani abin da ka sani rahama ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ta fi shi fadi. Wannan aya na cikin suratul Araf, amma su wane ne za su cancanci rahama ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala? Su ne muminai, kamar yanda bayan ayar sai ya ce fasa aktubu halin lazina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun. Ubangiji ta'ala ya ce wannan rahama ta wadda ta yalwaci dukkan komai, Ubangiji ta'ala ya ce da sannin zan cancanta ta ga waɗanda suke tsara dokokina, wa yu'tuna zakata waɗanda suke bayar da zakka, sai ya ce wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda suke gaskatawa da ayoyina. Shine yace fasa aktubu halil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wallazina hum bi ayatina yu'minun. To dan haka kasancewar rahama ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba ta da iyaka, dan haka mala'ikun Allah suke yabon Ubangiji, suke jinjina masa akan iya abin da ya siffanta da shi na rahama, suke cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma, ya Ubangijinmu ka yalwaci dukkan komai ga rahama. Faghfir lil ladina tabu wa taba'u sabila, ya Ubangijinmu ka gafarta ma waɗanda suka koma gare ka da tuba, waɗanda suka bi tafarkinka wanda ka turo manzanninka da shi. Waqihim azabal jahim, ya Ubangijinmu ka kare su dangane da azaba ta wuta. Haka mala'ikun Allah suke ma mu'minai addu'a. Ash-shahid anan suka ce rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma, ya Ubangijinmu ka yalwaci komai ga rahama da sani, ma'ana kafi komai sani, sannan kuma rahamar ka tafi komai. Dan haka zamu iske hadisi sahihi a cikin wannan baba, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa a ranar da Allah ya halicci samai da ƙasai, Allah ya halicci rahama 100, kowace rahama daya ta kai girman samai da ƙasai, ma'ana ta fi girman sama da ƙasa. An gane ku? Rahama 100 Allah ya halitta a ranar da ya halicci samai da ƙasai, amma kowace rahama daya inda zaka dunkule samai da ƙasai to ta fi su. Wannan rahama 100 da Allah ya halitta sai ya tanadi 99 a wajensa, rahama daya daya ce Allah ya sauko ta tsakankanin bayansa, junansu yake tausaya ma juna. Amma waɗannan 99 Ubangiji ta'ala zai cike ta ga muminai a gobe kiyama. To dan haka rahamar Allah ba ta da iyaka, duk abin da ka aikata na zunubi inda za a jingina shi ga rahama ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala to bi taka karaya kariya. Dan haka mumini bayya halatta, bayya dacewa ya yanke kauna dangane da rahama ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Duk wani aiki da kai na sako komin yawan shi ka tuba ka koma zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, Allah zai karbe ka da hannu biyu. Yanke kauna game da rahama ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala sifa ce ta kafirai, kamar yanda bayani ya gabata. Innahu la ya'sumir rauhillahi illa alqaumul kafirun. Wa an Ubadah ibn as-Samit radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, wal jannata haqq wan nar haqq, adkhalahu Allah al jannata ala ma kana min al amal. Muttafaqun alayh. Wa fi riwayatin li Muslim, man shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah harrama Allahu alayhi an-nar. Ubadah ibn as-Samit, Allah ya kara masa yadda, ke cewa naji manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama na fada, man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, duk mutumin da ya shaida ya tabbatar da cewa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya, face Allah da ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakankaninsu, kuma shi kadai yake, bashi da abokin tarayya a cikin zatinsa ko a cikin sifofinsa da sunayensa ko kuma a cikin ibada. An gane ku? Kenan ya tabbatar da kalima ta shahada, wanda ita wannan kalima ta shahada tana da rukuni biyu, shine annafi wal isbat. Dole sai ka kure duk wani abun bauta, sannan ka tabbatar da ibada, ka cukam ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ka tabbatar da ahaltun daga harshenka har izuwa zuciyarka, duk wani abu da ake bauta masa bai cancanci ba a bauta masa, shirme ne da hayaniya. Iya wanda ya cancanta a bauta masa shine Ubangijin da ya halicci sammai da ƙasai, ya samar da kowa da komai gaba daya. Wannan shine tabbatar da kalima ta shahada, wanda kuma ita kalima ta shahada tana da wasu rukunai kamar guda bakwai, wanda bayani ya gabata akan haka a darasinmu wanda yake na tauhidi. Shine yace man shahida an la ilaha illallah, duk mutumin da ya shaida babu abun bauta busa cancanta da gaskiya sai Allah, ya faɗa da halshe sannan kuma zuciyarsa ta kudirce, ya tabbatar da cewa la sharika la, Ubangiji ta'ala bashi da abokin tarayya, imma a cikin rububiyyarsa ko a cikin uluhiyya ko kuma a cikin al-asma'u was-sifat. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasulu, sannan ya tabbatar da cewa annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma manzansa ne. Tabbatar da cewa annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi bawa ne na Allah, manzansa ne, ba zai tabbata ba dole sai da rukuni hudu. An gane, ita wannan shahada ta farko, shahadatu an la ilaha illallah, kamar yanda muka yi bayani, tana da rukuni biyu, annafi wal isbat, korewa da tabbatarwa. Ka kore cancantar ibada ga kowa gaba daya, tare da tabbatar da ibada ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ka ce duk wani wanda ake bauta masa, mala'ika daga cikin mala'iku ko manzo daga cikin manzanni ko wani salihin bawa daga cikin salihan bayi, shirme ne da hayaniya, bai cancanta ba a bauta masa. Iya wanda ya cancanta a bauta masa shine Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Sannan shi kuma shahadatu anna Muhammadar Rasulullah tana da rukuni hudu. Rukuni na farko shine da'atuhu fima amara, yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da duk abin da ya umarni, duk abin da manzon Allah ya ce mu yi, to haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala a kanmu mu meka wuya da ji da bi ga manzon mu, sawa'an mun gane hikima ko ba mu gane hikima ba, dan ba wanda Allah ya tilasa mana mu masa biyayya ido rihe illa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Shi ake buƙatar mumini ya zame masa raƙumi da akala. An gane, sai inda aka yi da kai, duk abin da aka ce ka yi ka meka wuya. Idan Allah ya ce ka yi abu ka meka wuya, in manzansa ya ce ka yi abu kaza ka meka wuya, sawa'an ka gane hikima ko baka gane hikima ba. Dan haka ayoyi sun maimaito a cikin Alkur'ani, wa atiullaha wa atiur rasula la'allakum turhamun, haka kuma sifa ta mu'mini take innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun to shine da'atuhu fi ma amara yi masa biyayya dangane da abin da yayi umarni sannan wa tasdiquhu fi ma akhbar gasgata shi dangane da duk abin da ya bada labari duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari a cikin hadisi tabbatacce dole mu yi imani mu gaskata shi akan wannan magana da ya fada me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya wanke shi ya tsarkake shi dangane da son zuciya duk abin da zai fada wahayi ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala yake isar mana kamar yadda ubangiji ta'ala yace wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha kamar yadda ubangiji ta'ala yace kul inna ma unzirukum bil wahyi to dan haka haƙƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mu'minai su gaskata shi dangane da duk abin da ya bada labari sawa'an hankalinka ya dauka ko bai dauka ba shine yace wata sidiquhu fi ma akhbar da gaskata shi dangane da duk abin da ya bada labari kamar yadda wasu suke amfani da hankalinsu hadisi ne sahihi wanda na cikin wato sahihu muslim wanda annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya turo masa mala'ikan mutuwa bai san da mala'ikan mutuwa bane annabi Musa ya mare shi idan ya fita mala'ika ya koma da idan a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ya ubangiji na ka tura ni wajen wani bawa wanda baya son mutuwa sai suka ringa amfani da hankalinsu cewa ya za a yi annabi Musa ya mari mala'ika har ido ya fita suna famar su karyata wannan hadisi kaga shi mu'mini in dai aka ce abu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ka gaskata sawa'an hankalinka zai dauka ko ba zai dauka ba ba amma ba maganar ka sayo hankalinka da wani tunaninka dole ka zaman tura kumi da akala shine yace wata sidiquhu fi ma akhbar gasgata shi dangane da duk abin da ya bada labari domin baya furci dangane da son zuciya in huwa illa wahayyuha wannan shine rukuni na biyu rukuni na uku shine wajtinabu ma anhunaha wa zajar nisantar duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ya tsawatar duk abin da manzon Allah yace kar ku yi kaza to a matsayin mu na mu'mine dole mu hanu dole mu nisanta ubangiji ta'ala yace mana wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzon Allah ya ba ku karba da hannu biyu abin da ya hane ku ku hannu dan haka dole ku yi masa biyayya wanda ya masa biyayya ba kowa ya bi ba ubangijin da ya turo shi ya bi duk wanda ya nisanci abin da manzon Allah ya yi hani ba kowa ba ya ma biyayya illa ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka shi ma ya faɗa a cikin sunnarsa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum shine rukuni na uku kenan wajtinabu ma anhu naha wa zajar nisantar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ya tsawatar rukuni na karshe shine wa alla yu'badallahu illa bima shar'a kar a sake abauta ma Allah sai da abin da ya shar'anta akan harshen manzansa kar mu gabaci Allah da sunan da wani abu mai sunan ibada sai idan manzon Allah ne ya karantar da mu dan haka duk mutumin da zai kirkiri bid'a ya zo da wani aiki wanda yake ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ko so 100 yake fadar ashhadu an la ilaha illallah adini shahadar shi bata tabbata ba dole shahadar ka ba za ta tabbata ba sai ka wadatu da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka wa alla yu'badallahu illa bima shar'a kar abauta ma Allah sai da abin da ya shar'anta akan halshen manzansa dan haka Allah ya wajabta mana mu yi masa biyayya in muka masa biyayya za mu shiryu ubangiji ta'ala ya ce mana wattabi'uhu la'allakum tahtadun da fadar sa wa in tudi'uhu tahtadu waɗannan rukunai guda hudu sai in sun tabbata sannan shahadatu anna muhammadar rasulullahi za ta tabbata an gane ku da'atuhu fi ma amara yi ma manzon Allah biyayya dangane da duk abin da ya umarni rukuni na biyu ka nisanci duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani na uku shine ka gaskata shi dangane da duk abin da ya bada labari na hudu kar ka sake ka kusanci Allah da sunan wani abu mai sunan ibada sai idan manzon Allah ne ya nuna maka cewa haka ita ce ibada an gane duk wanda zai zo da wata bid'a da wani abu wannan shahadar shi bata tabbata ba shine yace wa anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma kasancewar wannan suna abduhu anan zamu gane matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe shi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bawa ne ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ashe shi ba abun bauta bane, ashe bai cancanta ba a bauta masa, shi ma matsayin shi bawa ne, Ubangijin da ya turo shi shi yake bauta ma. An gane ko? A nan kenan mun yi tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yanda matsayin mu bayi ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, Allah ya samar da mu daga babu wanda bamu isa ba mu janyo ma kanmu amfani ko mun kankantar shi, bamu isa ba mu yaye ma kanmu tsanani ko mu ije ma kawunan mu, to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma bawa ne, inda muka sha bamban da shi wa rasuluhu, shi manzo ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, babu wata martaba sama da manzanci. A cikin manzanni ma gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaba, shugaba a gobe kiyama, wanda shine shugaba a duniya kuma shine shugaba a lahira. Ubangiji ta'ala bai taba halittar wata halitta mai daraja, mai kima, mai martaba sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda duk wani mai daraja ya samu daraja a sanadiyar ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wani wulakantacce ya wulakanta a sanadiyar ya juya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya, kuma duk wasu manzanni da ka sani duk darajar su gaba daya da waliyan Allah za su kasance a ƙarƙashin tuta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal kiyama, yake cewa wa ma min nabiyyin adama wa man dunahu illa tahta liwa'i, manzon Allah yace ni ne shugaban wato annabawan Allah gaba daya a ranar kiyama, wato ƴaƴan adam gaba daya manzon Allah yace ni ne shugaban su a ranar kiyama. Yace babu wani annabi, domin daman babu daraja sama da annabta, to annabawan Allah gaba daya yace tun daga Adam da duk wanda yake bayan sa, manzon Allah yace gaba dayan su suna karkashin tutata a ranar kiyama, ni ne shugaba a ran nan. To dan haka manzon Allah iya matsayin sa zamu ajje shi, matsayin shi dai bawa ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, bi cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada, kuma matsayin shi darajar shi ta wuce kowa, dole mu fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kowa, mu so shi sama da yanda muke son kanmu, mu so shi sama da yanda muke son mahaifanmu, mu so shi sama da yanda muke son ƴaƴanmu, mu so shi sama da yanda muke son kowa da kowa gaba daya, a haka ne imanin mu zai tabbata. Dan haka kuma wannan suna shine manzon Allah ya fito a ce masa Abdullahi, kamar yanda a hadisi sahihi yake cewa la tadruni kama aqratin nasara ibn maryam wa inna ma ana abd faqulu abdullahi wa rasulu, manzon Allah yace kar ku wuce gona da iri da ni, ku kai ni matsayin da Allah bai kai ni ba, kamar yanda ƴan mushaw suka wuce gona da iri da Isa dan Maryam suka ce dan Allah ne, wasu suka ce Allah ne, sai yake cewa fa inna ma ana abd, ku san da cewa kadai ni fa bawa ne, yace fa qulu abdullahi wa rasulu, in za ku kiraye ni ku ce mini bawan Allah manzon Allah, kamar yanda anan yace wa anna muhammadan abduhu wa rasulu. Kuma idan muka koma nan kusa cikin alqur'ani, Ubangiji ta'ala ya kiraye shi da wannan suna a mahalli wanda yake na matsayi wanda yake madaukaki, wajen bangaren turo da wahayi, domin turo da wahayi wannan matsayi ne wanda yake madaukaki. A nan Ubangiji ta'ala ya kirayi manzon shi sallallahu alaihi wasallama da cewa bawan sa ne, kuma cikin suratul baqara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, ash-shahidu chaya ala abdina, da fadar sa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, da fadar sa tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira, da fadar sa huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ila an-nur wa inna allaha bikum lara'ufur rahim. Haka a lokacin da Allah yayi Isra'i da shi, aka tafi da shi daga masallacin harami na Makka zuwa Baitul Maqdis, nan ma Ubangiji ta'ala sai ya kiraye shi cewa bawan sa ne, subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakana hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Haka a matsayin da'awa Allah ya kiraye shi da cewa bawan sa ne, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada, dan haka ba abinda manzon Allah ya fusu a ce masa bawan Allah, wanda babu wata sifa sama da haka a ce maka kai matsayin bawa ne ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. To shine anan yace wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, sannan manzansa ne. Insha Allah cikin bayani akan hadisi sai darasi na gaba, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.